sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a 8 watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla uku daga cikin 'yan Afirka hudu ba sa iya samun lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abincin da ba ta samu irin ta ba. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labarai ta Amurka USAGM. Babban jami'in jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren da Isra'ila ta kai a kudancin zirin Gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin Gaza kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kotun ECOWAS ta yi watsi da buƙatar gwamnatin mulkin sojan Niger na neman a cire mata takunkumin da ECOWAS ta kakaba mata. To ko me wasu 'yan Niger ke cewa?
Abin da ya kamata da kotu ya yi, sai kotu ya yi adalci ya duba mutane. Al'ummar Niger mutum miliyan 26 da ke cikin ƙasar ba mutum 2000 ko 3000 ba, a kan so a ce a takura mutane.
Za a ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta bayyana damuwarta kan karuwar kwararar bakin haure daga Afirka. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikarke gabatarwa, inda shirin na wannan makon waiwaye ne kan wasu daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya, ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akalla uku daga cikin 'yan Afirka hudu ba sa iya samun lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba taɓa samun irin ta ba. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniyar da aka fitar a jiya Alhamis tare da hukumar tarayyar Afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 400 yana faruwa ne sakamakon rikice-rikice da sauyin yanayi da kuma illar annoba. Rahoton ya ce waɗannan matsalolin sun ta'azzara saboda illar da ke addabar shirin samar da abinci na duniya sakamakon yakin Rasha a Ukraine. Afirka ce kaɗai yankin da ke samun bunƙasa cikin sauri, inda kuma mutanenta ke ƙara kasancewa matalauta. A cewar rahoton, ana sa ran miliyoyin mutane za su iya fuskantar barazanar matsananciyar yunwa nan gaba kaɗan. Babban jami'in jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a jiya Alhamis cewa hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai a kudancin zirin Gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin Gaza kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba, yayin da yaƙi ke ci gaba da gurgunta ayyukan jin ƙai. Martin Griffiths ya faɗawa manema labarai a Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva cewa ba mu da wani aikin jin ƙai a kudancin Gaza da za a iya kiransa da wannan sunan. Isra'ila ta zafafa ayyukan soji a kudancin Gaza a ranar 1 ga watan Disamba bayan karewar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na jin ƙai na kwanaki 7 tsakanin Isra'ila da Hamas. Tana mai cewa shugabannin kungiyar ta'addanci ta Hamas suna ɓoye a can wurin. Tun daga wannan lokacin isar da ayyuka da kayan agaji ya ragu sosai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce manyan motoci 80 ne kawai ɗauke da kayan agaji da kuma lita 69 na man fetur suka shiga Gaza a ranar Laraba ta hanyar mashigar kan iyaka ta Rafah. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a jiya Alhamis ya yi ba da dangantakar ƙasarsa da Iran a wata ganawa da ya yi da takwaransa na Iran Ibrahim Raisi, yayin da ƙasashen biyu suka tattauna kan yaƙin Isra'ila da Hamas. Tun bayan ƙaddamar da hare-hare kan Ukraine a watan Fabrairun shekara ta 2022, Moscow ta yi ƙoƙarin ƙarfafa dangantakar ta ta fuskar tattalin arziki da siyasa da Tehran, waɗanda dukansu ƙasashen yammaci suka ƙaƙaba musu takunkumi. Ƙasashen yammacin duniya sun zargi Tehran da goyon bayan hare-haren da Rasha ke kaiwa Ukraine ta hanyar bata jiragen yaƙi marasa matuƙa da sauran makamai. Ƙasashen biyu sun kuma tattauna kan yaƙin Isra'ila da Hamas, wanda ya ɗauki tsawon watanni biyu ana gwabzawa, wanda kuma yake daɗa tsamin dangantaka tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa a yankin gabas ta tsakiya. Putin ya gana da shugabannin Isra'ila da na ƙasashen Larabawa jim kaɗan kafin somawar yaƙin. Kane ya nemi ɗora kansa a matsayin mai shiga tsakani ga ɓangarorin da ke yaƙi da juna.
To madalla, an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu daga Najeriya. Kotun gungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi watsi da bukatar da mahukuntan Nijar suka nema na dage takunkumin da ECOWAS ta kakaba mata a sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wa zababbiyar gwamnatin farar hula a karkashin shugabancin Muhammad Bazoum. Kotun ta ce gwamnatin Nijar ta sabawa kundin tsarin mulkin kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Madina Dauda ta hada mana daga Abuja.
Bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazoum a watan Yuli na wannan shekara, ƙungiyar ECOWAS ta yammacin Afirka ta sanya takunkumi da suka haɗa da rufe iyakokin ƙasar, dakatar da hada-hadar kuɗi da kuma daskarar da ƙaddarorin Nijar. A matsayin goyon bayan ƙungiyar ECOWAS, Najeriya ta katsa wutar da ke samar da kashi 70 cikin 100 na wutar lantarkin Nijar. A ƙarar da ta shigar, Nijar ta kalubalanci takunkumin a kotun, inda ta nuna cewa matakin ya janyo wa ƙasar shiga wani mawuyacin hali da suka haɗa da ƙarancin abinci da magunguna a asibitocin ƙasar. Da yake yanke hukunci a jiya Alhamis, mai shari'a Dupe Atoki ya kira gwamnatin mulkin Nijar da haramtacciya saboda ta sabawa kundin tsarin mulkin Nijar, saboda haka ba amince da ita a matsayin mamba na ƙungiyar ƙasashen yankin ba. Barista Umaru Kadiri shine lauyan gwamnatin kasar Nijar yayin tsokaci
kodi ta yanke shari'a ta ce bata amshi ba karan da muka kai dan saboda hukumomin da suke shugabancin kasa musu da intin su kai kara. To muna jiran takarda ta fito dan saboda mu gane a rubuce menene suke nihin da suka hode wannan, dan saboda mu kara da muka kai ga sunan kasa da wasu mutane da yawa, kamfanoni da mutane wanda suke shan wahalar wannan takunkumi da aka dora ma yan Niger. In takarda ta fito mun duba sare mu gani abinda kode ta hodi a rubuce.
A lokacin da yake mayar da martani kan hukuncin, shugaban yan Niger a Najeriya Abubakar Halidu ya yi bayani.
Wannan kotun da ta yanke wannan hukunci da aka ce ECOWAS ta samu na kuma ai ba ta yi mana adalci ba. Abinda ya kamata da kotu ya yi, sai kotu ya yi adalci ya duba mutane. Al'umman Nijar mutum miliyan 26 da ke cikin kasar, ba mutum 2000 ba ko 3000 ba, a kansu a ce a takura mutane. Ko wani hira da tsohon shugaban kasar da aka tumbiɗe ya yi magana da gaban shugaban kasar Faransa Macron, ya ce ECOWAS ba ta da hurumi ta samu wata kasa takunkumi ya rufe boda saboda an yi juyin mulki. Tsohon shugaban kasar Bazoum ya faɗa, a gaban mai koren ya faɗa, in akwai wani interest tsakanin hukumomin ECOWAS wanda suke lidi yanzu da wanda suka wuce, to ba mu ya kamata a takura ba, kamata ya yi su duba mu hanyar da za a yi wannan gyara.
Abin jira a gani dai shine ko wannan hukuncin zai iya ƙara dagula yunkurin sasanta rikicin siyasar Nijar da kuma mayar da ƙasar ga mulkin farar hula. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labaran Amurka ta USAGM, hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda shida da majalisar ke samarwa kuɗaɗe, ciki har da muryar Amurka. A cikin wani saƙon email da ta aike wa ma'aikata a jiya Alhamis, shugabar hukumar ta USAGM Amanda Bennett ta ce sabuwar hukumar da aka amince da ita za ta tabbatar da basira da gwaninta da kuma shawar manufofinmu, wanda ake da matukar muhimmanci a wannan zamani na yakin yada labarai a duniya. Wannan dai ita ce hukumar USAGM ta farko da aka amince da ita tun lokacin da dokar da aka zartar a ƙarshen shekara ta 2020 ta baiwa hukumar damar amincewa da ɗauka ko korar kowanne daga shugabannin kafar yada labaran. A ƙarƙashin waɗannan sauye-sauye, ana buƙatar hukumar ta ba da shawara ga babban jami'in gudanarwa kan hanyoyin da za a inganta shirye-shirye da ba da rahoto ga kwamitocin majalisar dokoki da kuma aiki a matsayin mai sa ido domin tabbatar da cewa babban jami'in yana mutunta ƙa'idojin aiki da 'yancin watsa labarai na kafofin da ke ƙarƙashin kulawarsa. Shugaban kwamitin shirya gasar wasannin motsa jiki ta Paris ta shekara ta 2024 ya ce har yanzu yana son a gudanar da gasar wasan igiyar ruwa a gasar ta Olympics ta shekara mai zuwa a Tahiti. dokowa da ce wato dukkuwa da kucece kucen da ake yi kan gina hasumiyar alkalai a wurin wasan. Tony Estanguet ya gaya wa kafar watsa labarai ta kasar ta Polynesia La Premiere cewa zai iya kokarinsa don ganin cewa an ci gaba da gasar ta gudun igiyar ruwa a gasar ta Tahiti. Ana bukatar alkalan gasar su kasance a cikin ruwa inda za a makala hasumiyar da za su shiga. To amma tubalin hasumiyar ya lalace lokacin da masu shirya gasar suka yi kokarin gwada wani jirgin ruwa da ake amfani da shi don gina hasumiya a cikin tafkin gudanar da gasar.
A gaida Murtala Faruku san yana da karanto mana labarin duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Kungiyar Tarayyar Turai ta bayyana damuwarta kan karuwar kwararar bakin haure daga Afirka bayan da jamhuriyar Niger ta soke dokar da a baya ta haramta safarar bakin haure a cikin kasar. Ga Hawwa Sharif da fasar rahoton Harry Ridgewell daga London.
Garin Agadez da ke Niger gari ne da ke cikin Sahara da tunda dadewa ya kasance wani wurin yada zango ga bakin haure da ke tunkara arewacin Libya da Algeria akan hanyar fita zuwa Turai. Amma a shekarar 2015 lokacin da matsalar bakin haure ta yi kamari, kungiyar tarayyar Turai ta samar da wani tsari na kimanin kudi dala Amurka sama da biliyan 1 tare da Niger. A wani hubbasa da gwamnatin ke yi na ganin an dakile tafiye-tafiyen bakin haure. Aliya Fakri kwararriya ce a sha'anin tsare-tsaren manufofin yin hijira na tarayyar Turai da Afirka a cibiyar hulɗa da kasashe da ke wa Jamus.
To build its border capacity and to draft this new law.
Domin ta inganta kan iyakokinta ta kuma samar da sabon daftari da zai samar da dokar haramta yin hijira barkatai da tabbatar da aiwatar da dokar musamman ayyukan yan fasa kwauri. Kungiyar Tarayyar Turai ta ce an hukunta masu safarar mutane su 876 a ƙarƙashin doka. Amma a watan Yulin bana sojojin Niger suka kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin Muhammad Bazoum da aka zaɓa bisa tsarin demokaradiyya a yayin wani juyin mulki. Shugaban gwamnatin sojin Abdulrahman Tchiani ya bayyana cewa gwamnati ta soke dokar da ta taka birki ga 'yan gudun hijira ta shekarar 2015. Abinda ya kai ga cewa duk wani hukunci da aka yi a ƙarƙashin dokar ya warware, gwamnatin sojin dai bata bayar da wani dalilin ta na ɗaukar wannan matakin ba. Abdulrahman Tchiani ya sanar a watan Nuwamba cewa gwamnati ta maido da dokar da ta ba da damar fitacin rani ta shekarar 2015 kuma dukkan hukuncin da aka yanke a ƙarƙashin dokar ya warware, gwamnatin sojin dai bata bayar da wani dalilin ɗaukar wannan mataki ba. Lamarin da ya sa kungiyar tarayyar Turai a mayar da fargabata game da samun wani sabon kwararar bakin haure. Kwamishinan harkokin cikin gida na tarayyar Turai, Ylva Johansson, ta yi magana da manema labarai a Brussels a makon jiya.
There is a huge risk that this will cause a new death.
Akwai gagarumin hadarin cewa matakin zai haifar da sabbin mace-mace a cikin Sahara. Wannan ita ce babbar damuwar. Hakan kuma yana nufin za a samu kwararuwar mutane da za su taho zuwa Libya. Misali shine daga nan kuma za a yi kokarin tsallaka kogin Mediterranean zuwa Turai. Masu tattakan lamarin da yana cewa dokar ce da kanta ke tilasta bakin haure yin tafiya ta bin hanyoyi mabambanta, tafiya mai hadari cikin Sahara. Kafafen yada labaran cikin gida sun rawaito cewa an yi maraba da janye dokar a Agadez cewa masu safarar bakin hauren na nan na shirye-shiryen yadda za su koma cin kasuwarsu. Masu sharhi dai na ganin aiwatar da ita yayin mummunar illa ga tattalin arzikin cikin gida. Mutane da dama dai sun rasa ayyukan yinsu a yankin, irin masu fasa kwauri da masu taimakawa mutane shirya tafiye-tafiyen na bakin haure da waɗanda ke karuwa kai tsaye ko kuma ta wata hanya da kasancewa bakin haure a yankin da ya zama na yada zango. Irin waɗannan mutanen kuwa sun haɗa da masu sayar da abinci da masu sayar da ruwa da masu samar da wurin kwana da duk wani abun buƙata ga bakin haure. Kafin aiwatar da dokar, sojojin gwamnatin Niger din sun riƙa rakiyar jerin motocin da ke ɗaukar bakin hauren cikin Sahara su kuma nemi a basu kasansu daga ribar da ake samu, cewar Fakri. Ila akwai wata hikimar dawo da yadda al'amara suke kafin shekarar ta 2015 inda fasa ƙwarin bakin hauren ke samar da kuɗin shiga ga sojoji da kuma ƙasar. Masu sharhi da yana cewa babu cikakken sanin yadda hada-hadar bakin hauren za ta yi saurin dawowa, domin hakan ya danganta ne ga halin da bakin hauren ke ciki a kasashensu na asali da kasashen da ake yada zango a cikinsu da ke arewa da Nijar din. Kungiyar Tarayyar Turai dai ta kulle da jijiyoyi da wasu kasashen arewacin Afirka domin dakile fitar bakin haure ba bisa ka'ida ba da ke tsallakawa ta kogin Mediterranean.
A gaida Hawwa Sharif, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya.
Yawancin manyan nan su ne da bankuna, su suka sani da za su samu kuɗin su. Ka sani ma ko suna da kuɗin?
Mu yan majalisa mun bari an rena mu. In dai mun masawa shugaban kasa a yanzu da nake magana, in yace ya cire MFLA, za a sake maganar shi ne?
Shiri ne wasu a fadan shugaban kasa suka fito da shi domin suna da shugaban kasansu da suke so, ya gaji Buhari muka ce ba mu yarda ba.
Miliyoyin wasu manyan 'yan Najeriya kenan game da canjin kuɗin da gwamnatin Buhari ta yi dab da lokacin da za ta kwaranye. Game da damban-dambar warza ban shekarar 2023 kuwa akwai wasu muliyoyi da zamu murgino cikin wannan shiri na waiwaye.
Dama ce suke in ka je INEC zaka tar ba suna na bane. To da yake ba INEC biyu muke da shi ba, INEC sun ga musu akwai suna.
Wasu da ke son su je baya-baya su samu su ga cewa an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe. Wannan abun da Allah ya manta wasu ba mu wallahi sai dai uwa tubu akan danta.
Ni ne dan takara, ba abin da zai cire suna na yanzu a jan INEC sai mutuwa.
Tunda an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowanne commissioner, ba wanda ya isa ya hana ni aiki na.
To don me kai in an taba shi kai ne zaka fito kai kuma ka kare shi? Shi bai da ƴaƴa ne?
Idan ba ku manta ba kuma gwamnati nan arewacin Najeriya da suka bude wutar ganin an zabi sanata Bola Ahmed Tinubu a matsayin shugaban kasa sun sha alwashin cewa babu yadda za a yi wa ƴan arewa tawaye.
Ga ni ga su Ganduje, ga su Masari, ga Malam Nasiru Rufai, Atiku Bagudu, dukkan mu muna kusa da shi kuma ba ma tunanin zai ci amana ƴan arewa.
Yadda muka shigo wannan zabe akan Muslim ticket, to dole ne mu hatara mu tabbatar cewa kowace shiya an ba ta hakkin ta.
Waɗannan faso mun taɓa tattaɓo cikin tarin murna da zaku a cikin wannan shiri na waiwaye a cikin shirin na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku kai tsaye. Shiri na 147 amma na farko cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da za su zo muku cikin wannan tsari na waiwaye. Waiwayen kuma na irin abubuwan da suka faru ya kai mu ga maganar canjin kuɗin da gwamnatin shugaba Buhari ta yi, wanda shi ya jefa kasar cikin rudanin da manya-manyan kasar suka dinga kiraye-kiraye.
Muna da local man 774. To ina tabbata maka waɗanda ke da banki musu kai kashi 60 musu 100 na local government din nan ba. Kaza ya dan wahala ce gare su, a ce sai sun tayi wata local government sun kai kudaden nasu. POS mashin wani lokaci ba ya aiki.
To akwai waɗanda ke ganin kaman akwai lauje cikin nadi fito da wannan batun sauye kuɗi da kuma matakan nan daidai lokacin da ake kokarin yin zabe a Najeriya.
A ni ba ni kallon shi haka. Ina ganin zai hana sayan ƙuri'a da kuɗi, kuma wannan zai kawo tsafta ga siyasar mu.
Doka da aka yi ta zabe ta nuna cewa idan kana takarar Senate an baka damar ka kashe kudade wajen harkar takararka miliyan 100. To shin an ce ni banda damar in ɗibi kuɗin da sun kai wuce 100,000 ga mako? Kawai dai ni ina ganin wasu 'yan Najeriya ne waɗanda ke son su hana a yi zaɓe 2023.
Su waye ne wakilan jama'a? Mu dukkan mu mun nuna damuwa, don da yawa daga cikin mun dawo daga gida, ko shi Senate President ma ya faɗa a gare su ma babban ki guda biyu ne kawai. Mu a state namu local government wajen 20 babu banki. Hajiya, gaskiyar magana shine mu yan majalisa mun bari an rena mu ne, in ba haka ba majalisar dattawa. Mu matawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana, in yace ya cire MFLA za a sake maganar shi ne?
Maganar canjin kuɗi dai gwamnati ta riga ta canza. Maganar shine yadda ake tafiyar da canjin. Kasa
kasashe da yawa a duniya sun canza kudi ba wanda ya wahala ba wanda ya rasa kokobo yanzu cikin wahala ake ko sabon kudin ko tsohon kudin ka samu 2500 ma ya gagara ko a banki ko a POS ko a ATM to an ce an kara kwanaki azaba da za a shiga a cikin kwanakin nan ba karaman azaba bace
wannan shiri ne aka yi domin a sa mutane cikin halin kakani kai domin su juya su ce kai zaben ma kar ayi ko kuma in ma za a yi mun ba za mu zabi wannan tsinanniyan gwamnati ba da ke mana haka shiri ne wasu a fadan shugaban kasa suka fito da shi domin suna da dan shugaban kasansu da suke so gaji Buhari muka ce bamu yadda ba
wani babban batun tunawa cikin wannan shekara da ke shirin karewa ma shine damban dambarwar damagar siyasar da ta sa aka dinga kukan yunkurin sauya sunaye
dama ce suke in ka je INEC zaka tar ba sunana bane to da yake ba INEC biyu muke da shi ba INEC sun ga musu akwai sunana kuma sun ga ma INEC kar wani ya cire sunana a portal nasu
wannan al'ummar da yake ga maka ina ga maka ne domin jama'a su sani ga goyon bayan da suka bamu ga abun da muka samu wasu dake son su je baya bayan su samu su gaskiya an canza ainihin wannan alƙaluma na zabe muna so mu ga ma jama'a cewa wannan abun da Allah ya manta su bamu wallahi sai dai uwa tubu akan nan danta wani lokaci idan kai shiru haraka irin ta wannan siyasar da kake gani sai a muka sakiyar da babuwa
na doke shi wasan yara ne ya zai implementing ainihin ba ta zo kotu ba na ta daidai ba ta zo kotu ba wato Najeriya ta zama kenan gangan tofofi kowa yayi abin da ya ganda ma so amma ku judgment to ina da suke sai da suke gidansu ni ne dan takara ba abin da zai cire sunana yanzu a Jakanex sai mutuwa
idan aka zo lokacin zabubbuka kowanne daman za a aika shi shi yasa so ko a aika ni ko kar a aika ni aikin da kundin tsarin mulki ya yadda ni dole zan yi shi zan ci gaba da yin sa tunda an rantsar da ni kamar yadda aka rantsar da kowanne commissioner ina kan aiki na ba wanda isa ya hana ni aiki na yanzu misali Buhari shugaban kasar APC ne ai shugaban kasar Najeriya ne me isa Buhari bai sauka daga kan mulkin sa ba tunda yana goyen bayan APC haka ne me isa Festus Kiamu yana minister kai ministan APC ne ko ko minister ne da kake wakiltar Najeriya gabaki daya to saboda haka tunda Buhari a matsayin sa na shugaban kasa bai sauka daga shugaban kasa ba ya tafi yana wa Tinubu campaign ai shi Buhari yana wakiltar Najeriya yani amma abin da ya kamata mu tambaya shine me isa ma suka damu
shiga siyasa dumu-dumu da manyan malaman addini suka yi a wannan shekara ma ya sa Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani gurin tinyiwa malaman jirwaye
kar ka yadda kai siyasa ta taba mutuncin mutane kar ka yadda akan wani dan siyasa ka je ka salwantar da dukiyar wani yau abinda muke gani waɗansu ɗaliban ilimi suke shiga na harkar siyasa abin takeici ne idan kai yanzu kana goyon bayan wani dan takara a matsayin ka na malami kun fahimta idan wani dan siyasa ya ci mutuncin ka su fa wanda kake goyon bayan su ba za su fito su taimake ka a fadan ba to don me kai in an taba shi kai ne zaka fito kai kuma ka kare shi shi bai da yaya ne
jim kadan bayan kammala zabe a fadin Najeriya ne kuma sai masu kwadayin taka takarar shugabancin majalisa suka fito da mai ta su fili babu wani boye-boye
a tabbatar da kowace shiya na kasan nan an masa adalci musamman wannan gaba da kawuna sarar rabu a bisa addini da kuma kabilanci yadda muka shigo wannan zabe akan muslim ticket to dole ne mu hatara don a ƙara samun ingancin zaman lafiya a ƙasar nan
su kuwa gwamnonin arewacin Najeriya da suka tallata wa al'umar yankin zaben sanata Bola Ahmed Tinubu alƙawari suka yi cewa babu yadda za a yi su bari gwamnatin Tinubu ta bi ta kan ƴan arewa matukar dai suna raye
duk wani mai cewa za a kafa gwamnati ɗan Lagos ma mai ƙarya ne saboda tun 2011 muka shaku muke tare kuma zan tabbatar da cewa babu abin da aka taba yi nazo aka canja yare ko aka fifita wani akan wani kuma abubuwa da yawa muna gaya masa yaji kuma kamar yanda malamin ya faɗa gane ga su ganduje ga su masari ga malam Nasiru Erufai Atiku Bagudu da masari gwamnan Katsina dukkanmu muna kusa da shi da dimbin mutanen arewa kuma kun san ba za mu bari muna wuri a ci amana arewa ba ko a ci amanar mutanen mu Thank you.
to duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin waiwayen mu na farko cikin wannan shekara sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da fi iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya idan ma sun yi sa'a babu kiranye domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1267 ne su yi sallamar sakin kudirin da kullun kwanakin su kan zaizaye kuma madadin dukkanin abokan aikin da suka dinga kai goro suna kai mari wajen kawo muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da ta dinga daudalar dawo da muryoyi kullun aka ce gari ya waye ni Isa Lol Ikara da kan shirye shirin na Manuniya duk makon duniya ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin waiwayen a shirin na Manuniya
a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasihar Juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Halliru Abdullahi Maraya mai yin tafsirin Al-Qur'ani cikin garin Kaduna dake jihar Kaduna Najeriya nasihata ta yau zan yi ta ne insha Allah akan juriya da hakuri akan dukan al'amarin da yazo wa mutane manzalla tsira da insha Allah su tabbata a gare shi yana faɗa mana cewa as-sabru biya'un wato hakuri haske ne wato hakuri da juriya haske ne manzalla yana nuna mana cewa duk wani al'amari da ya same mu wanda muka yi juriya muka yi hakuri akai to daga ƙarshe za mu ga haske sannan kuma alqur'ani yana gaya mana cewa fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki lalle tare da tsanani akwai sauki wato Allah sai da ya tabbatar mana a cikin alqur'ani cewa duk sanda aka samu tsanani to daga baya Allah ya so ya da sauki zai zo wato da zai kasance sauki wato ya zamana cewa bai zo ba a lokacin da mutane ke bukata idan suka yi hakuri to komai da ran dadewa sauki zai zo ya tarar da tsanani dinnan inda tsanani zai kasance ya shiga wani daki ga misali to komai da ran dadewa sauki zai zo ya fitar da tsanani daga cikin dakin da ya shiga saboda haka dukkan al'amarin da ya zo mutane su miƙa al'amarin su ga Allah subhanahu wata'ala su yi hakuri su yi ta'addu'a ta alheri sannan kuma shugabanni in ba abu ya zamana dole ba to kamata ai dukkan al'amarin da za su yi wa waɗanda suke shugabanta ya zama na al'amari ne da zai kawo mutane sauki
to madalla da fatan an amfana yanzu kuma sai labarai amma a takeice
a takaice majalisar dinkin duniya ta ce akalla uku daga cikin Afirka hudu ba sa iya samun cin lafiyayyen abinci mai gina jiki saboda matsalar abinci da ba ta taba ganin irinta ba wani rahoton majalisar dinkin duniya da aka fitar a jiya Alhamis tare da hukumar tarayyar Afirka ya ce karuwar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a nahiyar mai yawan jama'a biliyan 1 da miliyan 400 na faruwa ne sakamakon rikice-rikicen sauyin yanayi da kuma illar annoba Babban jami'in jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa a jiya Alhamis cewa harin da sojojin Isra'ila suka kai a kudancin zirin Gaza maimaici ne na harin da aka kai a arewacin ƙasar kuma bai bar wani wurin tsira ga fararen hula ba yayin da yaƙi wato yayin da yake ci gaba da gurgunta ayyukan jin kai Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a jiya Alhamis ya yi bada dangantakar ƙasarsa da Iran a wata ganawa da ya da takwaransa na Iran Ibrahim Raisi yayin da kasashen biyu suka tattauna kan yakin Isra'ila da Hamas tun bayan kaddamar da hare-haren kan Ukraine a watan Fabrairu Moscow ta yi kokarin karfafa dangantakar ta fuskar tattalin arziki da siyasa da Tehran Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wasu mutane shida da za su yi aiki a hukumar gudanarwa ta hukumar yada labaran Amurka ta USAGM hukumar gwamnati da ke kula da cibiyoyin watsa shirye-shirye da fasaha na ƙasa da ƙasa guda shida ciki har da muryar Amurka.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a mai da Allah kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faruku sanyin na da ya taya ni gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Kevin ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.